This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojojin kasar Burundi sun ce akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato Bujumbura sakamakon harin da aka kai wa sansanin sojojin kasar uku. Suka ce wannan harin ba san ko su wane ne ba. Mai magana da yawan sojan kasar ya ce cikin waɗanda suka mutu sun hada da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da ƴan sanda 8 kana an samu nasarar kame mutane 45 daga cikin su lokacin da aka yi batuka shi da maharan. Mazauna birnin na Bujumbura, musamman waɗanda aka yi suke kusa da inda aka yi wannan batakashin, sun shaidawa manema labarai cewa dewansu sun ranta a nakare ne sai da safe ne suka fito suka taras da garwaki a ruwatsa a tituna. Wai shaidun ganda idan kuma sun ce wasu daga cikin waɗanda aka kashe sojoji ne suka janyo wasu daga gidajensu suka kashe. Sai da sojojin sun ƙi su ce uffan game da wannan zargin da aka yi musu. Wannan dai shine mummunar fadin da aka yi a kasar tun bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba, wanda shugaba Pierre Nkurunziza ya bayyana aniyarsa na tsayawa takara wanda ya haifar da rudani a cikin kasar. Masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce tun daga wannan lokacin kawo yanzu an kashe mutane dewansu ya kai 250, kana kusan 200 sun tsere zuwa wasu kasashen makwabta domin gudun rikicin da ka iya ballewa a cikin kasar. ‘Yan sanda a kudancin California sun tsare wani mutum dan shekaru 23 wanda ake tuma da bankawa wani masallaci wuta, inda aka kashe mutane 14 a cikin satin ta gabata. Wanda ake tuman shine Carl Dale, wanda yanzu haka yana tsare tun a ranar yammacin Juma'a, kuma ana tumarsa ne da laifin cin amana tare da ta da zaune tsaye da kuma nuna ƙiyayya tare da kunna wuta ba bisa tsari ba. Wannan wutan dai ta tashi ne a gaban masallacin da ke Kwacalla daidai lokacin da za a fara sallar Juma'a, sai dai ba wani wanda wutan ta yi wa illa. Sai dai kuma mahukuntan ba su ba da cikakken bayani ba game da wannan wutan har zuwa yammacin zuwa jiya Asabar. Wata jaridar Los Angeles ta ce wannan ba shi ne karo na farko da aka banka ba wannan masallaci wuta ba. Sai dai ko a wancan lokacin ba wanda ya ciwo sakamakon wannan wutan. Garin Kwacalla dai yana kilomita 125 ne daga birnin San Bernardino, inda wasu mata da miji suka shiga wurin da ake taro suka halbe mutane 14, kana wasu daga 22 suka ji rauni daban-daban. Sai dai ‘yan sanda sun kashe waɗannan mata da mijin, kuma yanzu haka ana nan ana ci gaba da binciken wannan al’amari. Shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ta kare matsayinta na ƙayyade adadin mutanen da ƙasar za ta iya karɓa a matsayin ‘yan gudun hijira. A cikin wata hira da ta yi wadda aka buga a wasu fitattun jaridun kasar, Merkel ta ce tana so ne ta rage adadin ‘yan gudun hijira da za su shiga kasar, amma ba ta goyon bayan neman adadin da kungiyar wato ta jam’iyyar Christian Democratic Union ke yi na cewa ita kungiyar ce tana son ta ga adadin ‘yan gudun hijira da kasar za ta karɓa ko kuma take sa ran samu. Ta ce zai zama babban mafarki a ce kasar za ta iya magance matsalar ‘yan gudun hijira da ke faruwa tsakanin bakin iyakan Jamus da Austria. Ta ce maganin wannan matsalar abu ne da ke buƙatar haɗin kan sauran ƙasashen duniya. Kalaman Merkel ɗin dai ya zo kafin taron jam’iyyar CDU wanda za a gudanar gobe Litini, kuma wannan kalami na Merkel ya kawo ɗarɗar musamman ga ‘yan jam’iyyar ta CDU game da manufar gwamnatin ƙasar game da ‘yan gudun hijira. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Nan takarar shugaban kasa na Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican Ted Cruz ya taka rawar gani domin ko ya cira da maki 20 a kur'ajin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan da aka fitar a jihar Iowa. Cruz, wanda sanata ne daga jihar Texas, ya haura mashahurin dan kasuwan nan Donald Trump da kusan maki 10. Kashi 31 daga cikin 'yan jigajigan jam'iyyar da aka nemi jin daga gare su ta wayar tarho a tsakanin 7 ga watan zuwa 10 ga wata sun ce suna goyon bayan Senator Cruz ne. Yanzu dai Trump yana da kashi 21 ne, sai likitan kwakwalwar nan Dr. Ben Carson wanda yake da kashi 13, sai Senator Marco Rubio na jihar Florida da ke da kashi 10. Sauran ko ba wanda ke da adadin maki da yake da alƙaluma biyu, wato suna daga ƙasa da kashi 10 kenan kowannen su. Jami'an ƙasar Yemen da 'yan tawayen Shia na Hutu sun ce sun cimma matsaya na ajiye makamansu har na tsawon sati guda daga kwana guda kafin a fara tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakaninsu. Tattaunawar dai za ta fara ne a Geneva. Shugaban tawagar Hutu na wajen wannan tattaunawar, Muhammad Abdulsalam, ya faɗa jiya Asabar cewa sakamakon abin da aka amince shi ne za su dakatar da buɗewa juna wuta da gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Sai dai Hutawa na Iraki masu goyon bayan gwamnati da kuma sojojin da Saudiya ke jagoranci sun bayyana wannan a matsayin wani babban abu. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata dai, shugaban Yemen Abdurrabu Mansur Hadi ya aike wa hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya wasiƙar cewa ana iya ƙara wa'adin idan 'yan Hutun sun amince da hakan. Haka ma ana sa ran jami'a, wato ana sa ran daga jama'a da ke nuna goyon bayan su ga shugaba Ali Abdullah Saleh su kasance wajen wannan ganawar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzu lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi ta kammala tantance makarantun da suke fadin jihar da zimmar sanin matsaloli da bukatunsu. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Atiku Bagudu ne bayyana haka tattaunawa da manema labarai ciki har da wakiliyar sashin Hausa Maryam Ato Muhammad.
Da farko ya soma da cewa
kowace makaranta da take jihar Kebbi ta Junior Secondary School da Day Secondary School da makarantar da ake zama mun san abin da take ciki, kowace a aika mutane mun gane mun fahimci matsalar da take ciki, mun ga yawan 'yan makarantar da muke da, mun ga yawan malaman da muke da, mun ga inda ake da matsalar malamai na lissafi da na turanci mun sani, inda babu matsalar malamai mun sani, inda ake da matsalar azuzuwa mun sani, wurin da ke matsalar kujeru ko ɗan kwana ko wurin koyon aiki na yara ko littafai mun sani, kuma mun fara ɗaukar mataki. Mun ɗauki mataki na waɗanda suka fi lalacewa, musamman makarantun nan waɗanda ake zama cikinsu, hadde na mata waɗanda ba ruwa, ba banɗaki, ba gadaje, ba tebura, ba kujeru, dukansu an fara ɗaukar mataki. Wasu an fara kai kayan nan, an fara kai katifu da kujeru da gadaje, kuma wasu da yawa an fara gyara. Mun tanadin kuɗi wanda zai sa mu iya yin duk abin da ya kamata mu yi na sayan kayan aiki na kowace makaranta. Amma bugu da ƙari, mun kuma tantance shugabannin makarantun ne da daraktoci da suke harkar ilimi waɗanda muka ga ba su taimaka ma al'amarin, ba su kula, ba su yin aikinsu. Waɗanda suke taimaka ma tafarware kuma za mu ɗauki mataki a kansu, saboda ba za mu yi wasa da rayuwar 'ya'yanmu ba.
Waɗanne irin matsaloli ne kuka gano waɗanda can a da ba a san da su ba?
Waɗanda ba a san da su ba shi ne na farko, kamar da ake fama ƙasashe da yawa, hadde ƙasashe masu tasowa na haƙiƙancewa shin makaranta nawa a gare ni, shin malamai nawa a gare mu, shin yan makaranta nawa a gare mu cikin wacce makaranta, don da shine ake tsarin komi. To sai yanzu ne cikin wanga aiki ya ƙara samu ka gane hakanan ba mu tarar da shi rubuce ba ingantacce yadda za a yi aiki da shi. Wani lokaci ana haɗin magana ana ta bayanin cewa akwai matsala, akwai matsala, matsalar makaranta, wata makaranta ta bambanta da wata. Wannan bincike da muka yi kamar da na fidi dazu ya fito da cewa wasu makarantoci babu ƙarancin malamai, wasu babu makarancin aji, wasu basu da ƙarancin kayan aiki, illa dai kuma malamai suke da ƙaranci. Don haka wannan shi zai sa a san inda za a taimaka, akwai kuma yadda za a tsara abubuwan yadda abin zai wadatu. Akwai local government da muka gano babu ko boarding school cikinsu, wasu kuma na da boarding school kila har takwas, wata makaranta tana da boarding school kila wajen 300, wata bata da 200. Irin wannan tantancewa shi zai sa mu san cewa ga ma inda muna iya kai yara mu rage nauyi don a tsara abin yadda dai ko ina zai tafi daidai.
Me zaka ce game da karamcin malamai da kuma rashin basu kwarin gwiwa kamar yadda ya kamata?
Na sha wannan bayani tun kafin zama gwamnati, na zama chairman na committee na harkar ilimi a majalisar dattijawa. Kuma abinda na yi ta bayani cewa abinda aka so ga malami fa na farko ma shine shawa da damuwar aiki, saboda lokacin da yau mu da muka yi makaranta lokacin pupil teachers ma ke koya muna, amma dan wannan abin da suka sani shi za su tsaya su fake ka sai ka iya, Allah ya saka musu da alheri. Don haka ba ma yawan ilimi bane illa shawa da kiyayewa da fakewa. Kuma lalle ana bukatar waɗanda suka sani, hadde suka san kimiyya, suka san sabon tsari na technology a cikin ilimi, amma su za su iya taimaka ma waɗanda a ciki. Don haka mu abin da muka so mu dawo da shi kishi da shawa na yi da in malamai na da shi abubuwa saura masu sauƙi ne. Ita kuma gwamnati da hukuma ta hake da haƙƙinsu da biyansu da kai kayan aiki lokacin da ya kamata da kula da jin daɗin yara don su ji shawar koma a makaranta, su ji shawar zama makaranta, su ji shawar yin karatu.
Wani Albishiri a gare ka ga jama'ar jihar Kebbi game da inganta harkokin ilimi?
Albishiri, na tabbatar da martabar ilimi jihar Kebbi za ta dawo, saboda akwai mutane da yawa da ke taimaka ma ilimi. Akwai malamai na addini waɗanda kyauta suke koyar da mu, suke koyar da ɗiyan wasu, suke kwazo tun nan aka abin ne ya ɗauko sarsala. Ƙasa ce wadda take da tushe na ilimi mai ƙarfi. Sannan abinda muke ta kira ga al'umma banda abinda gwamnati ke neman ta yi, kiran da muke ta yi ya fara amfani. Wurare da yawa mutane sun fara ziyartar makarantun nan da ke wuraren su ga abinda suke ciki. Kowa na iya taimaka ma ilimi. Wani yana da jarida gida ne a ji, wani yana da littafi gida ne a ji wanda bai ko da amfani da shi, in ya ɗauka ya kai shi makaranta ya taimaka. Wani saboda daraja ce ko darajar ta, in ta je makaranta ta ga abin da ake ciki sai ta yi kira ga al'umma a taimaka. Ziyarar nan ɗaya a je a gani wani abu ne, wanda yake da abin bayarwa ya bayar. Mutane da yawa tun ran da muka fara kira sun taimaka. Ko shekaran jiya a makarantar mata Alwasa, wani ɗan kasuwa da wani chairman na jam'iyya sun ba da katihu 200. Ko da muka je ana yin toilet a makarantar, an yi haka nan Argungu, an yi haka nan birnin Kebbi, Zuru, Yauri. Don haka da wanga amsawa da na ga yan uwa masu shawar ilimi masu kishin jiha mata da maza suka yi, na tabbatar da nan da shekara daya sai dai mu zo a zama abin koyi da mu.
Nuni ya ishe mai hankali, don haka akwai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen inganta harkokin ilimi domin samun al'umma ta gari. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Ta yaya ne za a shawo kan matsalar rashin iya rubutu da karatu da ɗalibai suke fuskanta musamman a matakin farko har zuwa jami'o'i a halin yanzu? Wani masanin harkokin ilimi, Shayin Ayuba, ya yi kira da a koma kan hanyoyin koyarwa na da domin samun nasara da ake nema. Mr. Ayuba ya bayyana waɗannan hanyoyin ne da yake ba da shawara a kansu a hira da yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Ka san shi yaro kamar yadda aka ce, shi yaro yana da sense na kama abu guda shida a kwakwalwar shi fiye da babban mutum. Kuma shi yaro yana da hakurin koya koya abu a nan kankanin lokaci da zaran ya samu malami mai kyau wanda zai koya mishi. Akwai abin da muke ce da shi karatu daga dama zuwa hagu, da karatu daga hagu zuwa dama, kamar yadda ake a Arabic. To da zaran shi yaro yana kokari ya koya karatu, farko abu na farko da ya kamata a koya masa shine yadda za a yi a koya masa karatu daga hagu zuwa dama. Yakan dan bada dan wahala, akwai dan wahala ciki, amma dai za sa shine yayi so da ya kama da wuri. Da zaran an yi wannan, sai a ce masa ya dan yi kokari ya dan karanta, da in shi yaron ya dan iya karatu kadan kenan. Amma idan bai iya karatu ba, akwai abin da ake ce da shi word puzzle. Mukan gansu a cikin jaridan mu sosai. Shi wannan word puzzle din kalmomi ne sun yawa a ciki, an rubuta su a cikin kalmomin A B C D ga sunan har Z, da su kalmomin sa a gefe haka, sai a sa yaron yayi kokari ya hada wayannan kalmomin da suna nan a cikin wayannan word puzzle din. Da zaran yaron ya yi kokari ya hada, sai a making sentence da wayannan kalmomin da ya hada. Sai shi malamin zai pronouncing wayannan sentence, shi wannan sentence da ya riga ya rubuta, sai karanta, sai a ba ma yaron, shi yaron ya karanta. Yaron zai karanta, in bai iya ba, sai a ce mishi karanta daga dama zuwa hagu, daga hagu zuwa dama, har so uku ko so hudu. A zarin haka, yanda yaron yana karanta, yana tafiya, yana karanta, yana dawa, yana gane kalmomin nan, wayannan kalmomin daya bayan daya, daya bayan daya, daya bayan daya. Da an kare, sai a sa shi yaron a kawo mishi ko jarida ya karanta. Amma kamin a bashi jaridan nan ya karanta, akwai wasu kalmomi masu noyi, masu mahimmanci, wanda an san shi yaron nan zai masa wuya ya pronounce nashi ko ya bada kalmansa a cikin jarida. Sai a rubuta shi a takarda daban, sai a ba ma yaron nan takarda ya karanta. Da zaran an bashi jaridan nan ya karanta, in ya karanta ya kai daidai wannan kalman da zai bashi wahala, sai a komar da shi kuma ya sake karanta daga farko. Domin shi yaron da zaran ya kai wajen, zai dan samu dan tsoro kadan, zai so ya pronouncing words din, amma zai gan kaman in bai pronouncing daidai ba, shi malamin da yake koyas masa ko zai mare shi, sai tsoro ya dan kama shi, sai a ce mishi ya koma daga baya. In ya koma, sai ya sake karanta. In ya sake kai wajen kuma, sai shi malamin sai ya gaya mishi wannan kalman da yaron ya kasa ganewa, sai a sa shi ya sake koma kuma, sai ya karanta, ya karanta har so hudu. In ya karanta ya zo, sai a ce mishi ya koma. Wasu suna ce da wannan ana crimin ne, a'a ba crimin bane. Da zaran shi yaron yana karanta yana tafiya, haka yake gane su kalmomin, yanda zai yi ya hahada kalmomin har yin pronouncing wayannan kalmomin. To da zaran ya karanta shi wannan first karatun sentence na farkon nan, ka sake ka ce mishi, ko ya tashi daga bacci ne ka ce mishi ya koma ya karanta, a cikin second shida zai karanta kalmomi guda goma da suna nan a layidin nan, domin ya riga ya san me suna nan a wajen, kuma ya san ya ne zai yi hada wayannan kalmomin da suna nan a wajen. So haka zai dinga karatu, zai dinga karatu, zai dinga karatu. Kuma akwai abin da ake ce da shi, da zaran yaro ya dawo gida, takardan shi na makaranta ba a cika so ma yana karanta ba, domin akwai wasu ya riga ya saba da su ko. So sai a bashi jarida. Wasu iyaye suka yi haka, domin mu iyaye mu ma sun yi mana, sai a ba mu jarida, a ce mu je mu zauna mu, ko ba mu iya karatun jarida ba za a ba mu. To haka za mu je mu dinga karatun nan, da zaran mun kare karanta jaridan nan, sai a ce mu kawo jaridan, sai a tambaye mu me muka karanta a ciki, sai mu fada, sai mu sake karanta kuma a gaban su iyayenmu din. To ai tsoro ma ba zai barka ka yi kuskure a cikin karanta jaridan nan ba, domin zaka so ka karanta shi da kyau yanda iyayenka za su ji dadi. So bayan haka jarida yana da kyau a bar yara su dinga karanta jarida, iyaye su dinga siya musu jarida suna karantawa. Bayan na makaranta akwai articles masu ma'ana da yawa da suna na jarida, su ma suna bude kokolen yaro. Da zaran yaro na karantawa, haka yake gane kalmomi da sunanan a ciki, da su spellings da sunanan a ciki. So irin wannan, in yaro yazo ya zo na kuka bashi takada, zai iya ya karanta wannan takada din a cikin second.
Yanzu da yake duniyan ta canza, ba da kamar yadda ake da jaridu ba, yanzu su computer ne da su handset ba.
Domin jin amsar wannan tambaya, sai ku biyo mu zuwa shirinmu na gaba. Da alamun ƴan ƙato da gora ko ƴan sintiri a jihar Katsina sun rungume karin maganan nan na cewa gemu baya hana karatu. Waɗannan masu aikin ƙato da gora sun yi kira ga gwamnatin jihar ta bude musu sansanonin yaƙi da jahilci. Hakan ya biyo bayan ganin yadda ake musu kallon mutane da ba sa tare da zamani saboda rashin ilimi. Shugaban ƙungiyar masu sintirin Alhaji Abba Aliyu na yara ne yayi wannan kira a hira da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa.
To kuma mun karfafa ma mutanenmu maza-maza su je su ci gaba, da kuma mun tabbatar mun bi mun ga suna cikin wannan karatu kwarai-kwarai da gaske. Akwai wanda aka yaye, wasu ana yayewa, kuma wasu suna shiga. Wasu sun samu takardunsu gwalgwalin iko na yaƙi da jahilci, wanda kuma mun jaraba su mun ga ainihin abin da suka koya din nan ya yi musu amfani, mu ma ya yi mu amfani kwarai da gaske. Kamar yadda ake mun gode. To amma muna fata ainihin gwamnati ta ƙara damu wannan, wanda yanda za a kawo mutanen da za su zo su koyar da mutanenmu ne kawai, wanda ainihin akwai lokutan ayyuka wanda muke yi, suna yi na rana, wasu na yi na dare, ga sunan dai daban-daban. To amma in aka sa mu za mu tsara yanda ainihin mutanen wa'annan su zo lokaci kaza, wa'annan su zo lokaci kaza. To roƙon da muke yi a taimaka a samun mu ma gurbinmu, wanda za a ba mu malaman da za su koyar da mutanenmu, ba kamar yanda muna bi duk gwargwadon iko a firamare daban-daban muna jefa mutanen. To amma kuma dokokin da ke gare su na zuwa wurin koyarwan nan dole mu bi su. Amma in aka ba mu namu, to in Allah ya so zai yi amfani shi da yanzu da
kana nufin a bude muku makaranta taku ku jami'an santiri kawai.
Insha Allah a taimaka mu a bude mu, dan muna da yawa. Kowace lokacin gamma in aka bude za a samu wa'anda za su ci gaba da yin wannan in Allah ya so.
Ahmed Doki shine shugaban hukumar ilimin manya a jihar Katsina. Director, ga wasu sun buƙaci da ku taimaka musu, na ganin cewa ana masa kallon ba su da ilimi, kuma sabani da mutane sai gani har sun shiga irin wannan hukuma taku ba ma tare da sanin ko ba suna wannan karatu. Me zaka ce dangane da wannan ikirari da su waɗannan al'umma su kai?
Ai da mu haka muke su, shi aikin ilimin manya a sanar mutane jama'a su fahimta. To wa'annan sun nuna cewa sun fahimta, kuma yawanci azuzuwan da suke zuwa na daren nan kusan duk azuzuwan ma'aikatan ilimin manya ce ta ja. Mu ma'aikatan mu wani lokaci za ta je unguwa, so sai ta kira mai unguwa da a kira jama'a masu bukata su zo a bude aji. To ina ga wa'anda ma sun haɗa kansu wuri guda sun ce aje a bude musu aji. Ai kaga cikin sauki. Bari yanzu wannan lokacin gwamna Alhaji Aminu Bello Masari gaskiya ya ƙara inganta aikin ilimi, hadda shi wannan ilimin manya. Wannan akwai kayayyakin aiki kuma da azuzuwan da za a bude insha Allah, wa'annan tunda dai suna bukata za mu neme su da kanmu. Ai ba ma sai sun rubuto ba, mu ga doka kungiya dama haka muke su. Maimakin mu je mu ta neman ɗalibai jehi-jehi. Ai in muka samu kungiya fallahi sai mu tasan mu kungiyar mu ce ku bamu aji inda kuke so ku je ku rika karatu, kuna da mai koyarwa, sai mu dauko mai koyarwa mu zo mu koya mashi hanye, ba su kan aiki da ma aikin wani ma aikin.
Ita wannan kungiya ta ƴan santai da ake kallon kungiya ce ta mafi yawa wadanda ba su da ilimi, su aji suke so ka ce kanku bude musu. Yanzu za ku bude musu wannan aji kenan?
Insha Allah za mu bude musu. Za mu tura ma'aikatan mu su je haurin su su samu su ba su wuri wanda za a yi, kuma su ba da su sunayen wannan dalibai da suke so a koya musu. Duk local government da suke so insha Allah za su ba mu list din. Duk mu je can local government ko ina muna da jami'ai ai sai mu je can a bude musu.
Kaga da suna shiga azuzuwan ku ba tare da ma sanin ku ba. To baka kira ko akwai wasu kungiyoyi irin waɗanda suke shiga su ma kila suna so bude musu waɗannan azuzuwa ba tare da sanin yadda za su zo su tankare ku ba?
Ina kira ga dukkan kungiyoyi saboda wannan ma'aikata tana aiki da kungiyoyi. Gidan radio ma akwai azuzuwan mu da ake bada koyarwa a ciki. Duk muna yi ne saboda saurayin nesa su rika dibawa suna koyo idan suka hada kansu wuri guda ko wannan inda suka hada kansu suka sanar da mu zamu rika zuwa har wurin muna bin su har mu kai ga lokacin zamu ba su jarabawa su yi ko ba su saka saboda haka ina kira ga dukkan sauran kungiyoyi su hada kansu wuri guda insha Allah su nemi office din mu kowace lokacin mu na da office kyauta gwamnati ke bada wannan kaya kaga kuma wannan sashen da suke na doka da oda ayye mu a sashen fannin aikin mu akwai koyar sashen koyarwa da muke yanzu bayan mutum ya iya rubutu da karatu in ya shiga aji na gaba wato post literacy aji na biyu kenan cikin manhaja wannan akwai civic education wanda dokoki ne na ƙasa da yanda mutum zai zauna da jama'a na kusa da yanda zai zauna da dokar gwamnati duk akwai shi a cikin civic education shi yasa mu muke san irin wannan kungiyoyin masu shigo dan saboda akwai wannan manhaji sai su yi amfani da ita a wajen sana'o'in su da aikin su da suke yau da
Dr. Maigari Abdu shine shugaban kwalejin ilimi ta Isa Kaita dake Dutsama a jihar Katsina shawara ya baiwa yan sintirin da cewa kofofin makarantar su a bude suke domin ƙara samun karatu wanda a cewar shi Dr. Maigari Abdu suna da sashen ilimin yaki da jahilci a kwalejin wato adult education domin samun kwarewa a yayin da yan sintirin ke gudanar da ayyukan su wanda ke buƙatar karatu da rubutu
shawarorin da muke ganin cewa za a bada wadanda kuma insha Allah in an yi amfani da su muna ga cewa za a samu ci gaba ta fannin ilimi musamman ta fannin wanda mu shi yafi shamana kan bangaren a wurare da dama wato ilimi yana da tsada kwarai da ba a barin ma gwamnati su kade su to anan gaskiya ni ban ga mutane din suna da wannan himmar sosai ba amma da za su yi haka din maza da mata makarantun nan gwamnati ba ta iyawa ita kadai dole a rika sallafa mata
Zaharuddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
masu aro da aka laka mu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai makon gobe da ikon Allah za mu saki dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilan mu da aka ji da kuma Kiba Hero Dedone wanda ya daidaita sautin shirin anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Sojojin kasar Burundi sun ce akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato Bujumbura sakamakon harin da aka kai ma sojojin sansanin sojojin kasar guda uku. Mai magana da yawan sojojin kasar ya ce cikin waɗanda suka mutu sun hada da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da ƴan sanda 8 kana an samu nasarar kame mutane 45 daga cikin su lokacin da aka yi bata kashi da maharan daga daren Juma'a zuwa wayewan garin Asabar. Yan sanda a kudancin California sun tsare wani mutum dan shekaru 23 da ake tuhuma da bankawa wani masallaci wuta inda aka kashe mutane 14 a cikin satin ta gabata wanda ake tuhuman shine Carl Dial wanda yanzu haka yana tsare tun a ranar yammacin Juma'a kuma ana tuhumar sa ne da laifin cin amana tare da zaune tsaye da kuma nuna kiyaya tare da kunna wuta ba bisa tsari ba. Wannan wutan dai ya tashi ne a gaban masallacin da ke Kwacalla daidai lokacin da ake fara sallan Juma'a sai dai ba wani wanda wutan yayi wa illa. Wata jaridar Los Angeles ta ce wannan ba shine karo na farko da aka taba kaiwa wannan masallaci hari ba ta banka masa wuta.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.